Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani. Da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyyar muryar Arewa ko kuma VOA a Free Zone na 102.5. Sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Alheri Grace Abdice tare da Baba Yakubu Makeri muke fara cikin jarar da mashiri na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji abin da ya tsone wa shugabannin kananan hukumomin ido a Najeriya dangane da batun kasafin kudaden su. Muna kuma da rahoto kan batun izinin gine-gine a jamhuriyar Niger. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi, sai kuma muhimman labarai da suka dauke hankalin jaridan Amurka a wannan mako. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Hukumar binciken manyan laifuka na Amurka ta FBI ta yi nazari a jiya Alhamis akan mota da gidan dan bindiganin da ya kashe mutane 12 a wata mashaya a birnin Thousand Oaks a California. Tsohon hukumar ta gano cewa tsohon sojan ruwa na Amurka da ake kiran shi David Long wato ya kashe kansa ne bayan ya harbe mutane da suke mashayar da ke da ake kira Bodline Bar and Grill. Bayan ya kashe su, shi kuma ya harbe kansa ya kashe. Masu bincike dai sun ce suna neman wasu bayanai game da lafiyar hankalin Long kafin ya kai wannan harin na yammacin Laraba. Mukaddashin Director FBI a yankin Los Angeles da ake kira Paul Delacourt ya ce da alama dai Long shi kadai ne yaje ya kai wannan wato hari. A cewar babban jami'in 'yan sanda na karamar hukumar Ventura da ke can wato jihar California da ake kiran shi Geoff Dean, ya ce jama'ansa dai sun taba amsa wata kira da aka yi musu na tashin hankali a gidan wato Long kenan a cikin watan Afrilu, kuma sun je sun samu Long din a fusace yana rigima. Wani jami'in lafiya ya tattauna da Long din, ya ce nan ne suka gane cewa ba za a iya kulle Long din ba saboda bisa dokar jihar. Din ya ce jama'ai suna zaton yana da damuwar hankali saboda aikin sojin da ya yi. Sai dai Dini ya kara da cewa hukumomin tsaro ba su gano musabbabin da ya kai wannan harin na ranar Laraban ba. Sai dai an gado cewa Long ya kashe kansa bayan ya kai wannan harin. Amurka ta sanar da karin takunkumai akan wasu kamfanonin Russia da na Ukraine masu tarin yawa da ke da alaka da ayyukan Russia din a makwabciyar ta Ukraine. Gwamnatin Trump ta sanar da karin takunkumai ne a jiya Alhamis kafin shugaban na Amurka Donald Trump ya tashi zuwa birnin Paris, inda shi da shugaban Rasha za su kai ziyara a ranar Lahadi domin halartar bikin cika shekaru 100 na yakin duniya na farko. Labarin jiya Alhamis na sanar da karin takunkuman da ya shafi wani dan kasar Rasha da wasu 'yan kasar Ukraine guda biyu da kamfanonin Rasha da na Ukraine guda tara. Ma'aikatar Bital Malin Accra a Amurka ta ce takunkuman da sun shafi wasu mutane kuma da wata kungiya wanda aka same su da cin zarafin bil'adama mai yawan gaske a wasu wurare a kasar Ukraine. A wata sanarwa da ma'aikatan Bital Malin ta fitar karkashin sakatare mai kula da tattara bayanan sirri akan ta'addanci da kudade da ake kiran shi Sigal Mandalka, yana cewa wato ma'aikatar za ta ci gaba da auna kamfanoni masu samun goyon baya daga kasar Rasha domin cin gajiyar ayyukan da Rasha din take yi na mamayen yankin Crimea. Sakamakon takunkuman da za su hada ne da dora hannu akan kadarorin Amurka da ke hannun ɗaiɗaikun mutane da kamfanonin kana a haramtawa Amurkawa kasuwanci da su. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya Amurka ta dakatar da yunkurin shugaban Amurka Donald Trump na kawo ƙarshen shirin nan da ke kare dubun dubatan matasa bakin haure daga mayar da su zuwa ƙasashensu. Alƙalai uku masu shari'a a San Francisco sun ce akwai yiwuwar waɗanda suka shigar da ƙarin za su iya yin nasara a kan ƙalubalantar shawarar da Trump ya yanke na soke shirin da ke kare yaren da aka shigo da su Amurka suna ƙanana taɓa rauniyar hanya da ake kira DACA. Kotun ta ce shawaran Trump magana ce kawai da kuma son zuciya, kana kuma shawaran nasa ta saba wa dokokin kasa. Mai shari'a Kim Wardlaw ta ce ba kotun tana nufin za ta yi shishigi ne akan ikon shugaban kasa da doka ta bashi na karfafa dokokin bakin haure ba, sai dai ta ce dole ne a bi tsarin demokradiyya wurin yi wa jama'a lissafi kafin aiwatar da irin wannan umarnin shugaban kasar. Wasu kananan kotuna guda biyu a baya sun taba dakatar da shugaba Donald Trump akan wannan batun. Jihohi da dama da ma jami'ar California sun kai karin gwamnati a gusuni suka kai karin gwamnati a kotu yayin da shugaban kasa ya kuduri aniyar kashe shirin daka kwata-kwata. Wani nazari da aka fitar a jiya Alhamis na cewa yaki da ta'addanci da Amurka ta jagoranta ya kashe mutane 5,700 a Iraki da Afghanistan da kuma Pakistan a cikin shekaru 17 da aka kwashe ana wannan yakin, kana an samu karin kashi 22 cikin 100 na mutuwar da aka samu tsakanin shekaru 2 da suka shude. Mutane da suka mutu sun hada ne da sojojin Amurka da na kawayenta da kuma waɗanda wato aka yi kasashen da aka yi yaki a cikin su, sai kuma yan bindigan da aka kashe a wannan yakin.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya, inda kungiyar shugabannin kananan hukumomi ta kasar ta ce bai kamata gwamnoni su ci gaba da rike kudaden kananan hukumomin kasar ba bisa zargin rashin tsafta a tsarin tafiyar da kudaden majalisun kananan hukumomin kasar. A cikin hirarsa da wakilin Mahmud Ibrahim Kori, shugaban reshen kungiyar na jihar Kano Alhaji Lamin Sani ya ce kalubalen kudaden ne ya sanya mutane ke ganin kananan hukumomin ba sa taka rawar da ya kamata wajen cimma muradin al'umma.
Bana zaton akwai wata gwamnati ko ta jiha ko ta tarayya da take da dama irin wacce da take da ita ta baya saboda yanayin lalacewar tattalin arziki. To amma idan ka yi kasa-kasa kuma kananan hukumomi sun fi zama a cikin karancin kuɗi saboda kusancin su da jama'a, saboda matsalolin da suke kansu, da kuma ba su da wata takamaiman hanya ta samun kuɗi da ya wuce kuɗin da yake zuwa daga gwamnatin tarayya. Misali, akwai kananan hukumomi da yawa a cikin wannan ƙasa wanda idan ka kyale su rabin kuɗin da ake samu, wani ba zai fi 100,000 a wata ba, wani ba zai fi 200,000 ba, kuma kamar yadda ka sani shekaru masu yawa kuɗi baya zuwa hannun kananan hukumomi directly kamar yadda a da can baya yake shiga. Da lokacin da kuɗi yake zuwa hannun kananan hukumomi gaba lokaci da an samu rashin tsafta a cikin yadda ake tafi da kudaden. To amma ni a wajena sai nake ga wannan ba hujja bace da za ta sa har yanzu a ce ba za a ba wa kananan hukumomi kuɗi ba. Dalili na shine kullum in ana tafiya ana samun gyara, sannan kananan hukumomi shugabanni ne wanda ba su da immunity, wato ba su da rigar kariya. Za a iya ba mutum kuɗi a saka masa dokoki, wanda ya taka dokokin nan ai masa hukunci. Inda kananan hukumomi suna samun kuɗi gaba daya, babu shakka da a rage radadi na talauci a wannan kasa.
A mataki na algon kungiyar ku ta kasa baki daya, wannan hoppasa kuke danganin cewa su gwamnonin da su sakar muku mara ku yi yadda ya kamata?
To a mataki na kasa, saboda ni memba ne na National Algon, akwai abubuwa da yawa da muka yi. Akwai gwamnoni akalla kusan guda 10 waɗanda suke kyautatawa wajen yin abin, zaka ga an rubuta neman aikin suna bayarwa kamar yadda kaida ta da makamantansu. To muna kokarin mu karama su, sannan kuma muna kokarin ne committeetuka wanda na farko za mu samu irin gwamnoni da har yanzu sai rage basu ma yi zabe ba, wasu sai aka kusan nan suka yi a jihohin. Sannan muna nan muna tunani kuma za mu samu gwamnonin a cigaba da magana da su, a cigaba da roƙon su da nuna musu muhimmanci da alfanu na a ce kananan hukumomi an yi zabe kuma ana yin ayyuka, domin ba karamin sauki zai zama yau gwamnonin ba.
Wace rawa kuke takawa kan batun can na bawa ƴancin kananan hukumomi ta fuskar kuɗaɗe wanda ake so sai ya shiga cikin kundin tsarin mulki?
Ta kamar yadda ka sani, a duk kokarin da za a yi adadi an yi, domin har abin nan ya zama an sa shi a cikin kudure-kuduren da aka kai wa majalisa ta kasa ya wuce ce je majalisar jiha. To kaga da wata kila ba dan algon da kuma nalge an hada kai an yi kokari ba, da ba ma zai kai wannan matakin ba. Kuma muna fata ko ba dade ko ba jima in Allah yarda, Allah zai kawo lokacin da za a samu cin gashin kai, kuma ya zamana cin gashin kan ya zame wa al'ummar kasa da su kananan hukumomin alheri.
Menene ra'ayinka game da wancan kashe-kashe da kai bayani cewa a baiwa kananan hukumomi kudin su kai tsaye kuma koda ba a ba su kai tsayen ba inda za a tafiyar da abin a saka abin da kake kira sincerity ba laifi bane, kai me ra'ayinka?
Ra'ayina shine ya zamana ana yin abin a yadda doka tace a yadda kaida take, in aka bi shi a yadda doka tace a yadda kaida take babu shakka za a samu ci gaba a wannan kasa wanda kuma kowa abin da yake nufi kenan. Amma dai abin da nake so in kara jaddadawa shine kananan hukumomi suna da matukar muhimmanci a kyautatuwar rayuwar al'umma, saboda haka tunanin ka kashe karamar hukuma to ba tunani bane wanda zai haifa wannan kasa da mai ido. Babu shakka za a samu lalacewa da karewar tsare-tsare a cikin wannan kasa in dai aka ce a rushe kananan hukumomi.
To madalla, sai kuma jamhuriyar Niger inda hukumomi suka bukaci waɗanda ke gine-gine a waɗansu unguwannin birnin Yamai da su dakatar da dukkan aikace-aikace musamman waɗanda ke kewayen bisiyoyi da ke yi wa wannan birnin kariya daga barazanar hamada. To sai dai waɗansu dalilan filaye na cewa ba za ta sabu ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Musulmi Muni Barma ya haɗa mana.
Wata takardar da ministan Fasal Tabrane mai kula da sha'anin filaye Mamman Waziri ya saka wa hannu a farkon watan nan na Nuwamba ta umarci mamallaka gidaje da masu filayen gini a shiyoyin da shimgen bishiyoyin St. Hubert ta ratsa su kwashe nasu nasu daga waɗannan wurare da doka ta ce mallakar gwamnati ne, sai dai da alama wannan mataki bai samu karbuwa ba daga wasu 'yan Niger. Hasha Zainabu Abdu Bage na shugabancin kungiyar dalalan gidaje ta Spain.
An saba dokan irin waɗannan mataki mai ba su yi aiki da su ba, don gwamnati yau ta ce ta doki mataki mu gare mu kamar na wasan kara ne, baske suna dokan mataki kuma su suka taka ta. Mutanen nan da aka ba hanya suka yi Marcelin Saint-Hubert, ai ba rana guda suka tashi suka yi shi ba, dosiye suka yi suka kai minister. Gwamnati ta ba su arete da titir fonse da wane ne, yanzu za su ce ba su yarda? Ai wannan ba gaskiya ba ne.
Shingen bishiyoyin Saint-Hubert wanne aka kafa shekaru sama da 40 da zumar kare birnin Yamai daga kwararowar hamada na fama da mamayar sabbin gidaje a yau. Sabili kenan da hukumomi suka kuduri aniyar saka kafar wando daya da masu yi wa waɗannan albarkatun gandun daji barazana. To amma a cewar wani dillalin filaye Muhammadu Bashir Adamu, idan an bi ta barawo ya kamata a bi ta mabisau.
Ba gwamnatin da ta huce wadda ba ta yi awo cikin sancin rarta ba, amma ba zai taɓa yiwuwa ba a yi awo gwamnati kina cikin birni, babban birni wadda gunaran da birki na ƙasa, sai an ƙara abu shekara biyu ko uku sa'annan gwamnati ke dawo ke ce wannan aikin da an kai ba daidai bane ba, kenan akwai complice tare da su ake hada kai a yi, sai bayan abu ya lalace lokacin ita kuma ci gadawa ta ce za ta dauki solution. Ko ya kwantar da hankalin shi wannan arete da gwamnati ya doka ba wani wuri inda gwamnati ya yi magana cewa ya amshe ya tadda wani awu me ya shahi lambobi ne na ilo, kenan wurin ka yana nan inda yake.
Ko da yake yayi amanna akan rashin dacewar ayyukan gine-gine a Shimgen Saint-Hubert, Malam Zubairu Shaibu da ke harkokin kare a unguwar Kwara ta Giyi na mai jan hankulan hukumomin Niger akan irin abubuwan da ke faruwa a birnin Yamai a dalilin waɗannan bishiyoyi.
Saint-Hubert kenan ba a taɓa shekara wadda ba a samu wani ta'adi an kai ciki ba, an kashe mutum, an yi kaza, an yi kaza, ga hainan da ya zama mutane hatsari cikin gari. Kenan gwamnati yau in an kace yau an gidaje cikin Saint-Hubert kenan, ita kuma gwamnati ta samu ƙarin ci gaba don tsaro zai mata sauki.
Tuni ministan Fasal Tabrane ya umarci shugabannin da'irorin Yamai su dauki matakan zartar da doka ba tare da ɓata lokaci ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Malam Sule, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
हो गया कोई न पहचाना अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना
yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi a yau muna tare da Hajiya Jummai Yakubu Abdullahi Shugabar kungiyar masu man kuli-kuli da ke wani gari a karamar hukumar birnin Kudu a jihar Jigawa. A wata hira da suka yi da Baraka Bashir wakiliyar sashen Hausa, Hajiya Jummai ta ce ta gaji sana'ar ne daga iyayenta. Ta kuma ce ta jagoranci kirkiro kungiyar ne bayan da ta lura da cewar komai a kungiyance yafi bada muhimmanci ga rayuwar al'umma. Ga da yadda hirarsa ta kasance.
Sunana Jummai Yakubu Abdullahi Kamgire. Shugabar kungiyar man kuli-kuli ta garin Kangire birnin Kudu lokar Gamas.
Ya aka fara wannan harka ta man geda.
Wannan man kuli da muka fara shi mu dama da muka taso mun taso ne da muka samu iyayenmu suna man kuli-kuli sana'a sikina. To kuma da muka taso mu ma sana'ar muke nan man kuli-kuli.
Ce gado akai.
Gado mu kai.
To
da muka tashi idan muna kankana sai mu ma muka koyi man kuli-kulin. To da muka tashi sai muna tafe da muka dan taso haka ma muka dan yi shekaru a daki sai muka gane cewa to ai mu yi kungiya kungiya ita za ta ba mu abubuwa wanda zai shigo a gwamnatance in ba kungiya kai dai ba za ka je ka ce a baka abu kai kadai a baka ba to kuma da muka je mu na tara mata muka yi mutum muka nace kungiya za mu hada suka ce to sha'ani na mata kowa sai ya ga kyashi idan an yi wannan kungiya ma ba wani ci gaba bane kai bai waye ba waye in je nan nace kuma hada ne muka hada wacece shugaba suka ce to mu mun zabe ki ke zaki mana shugabanci
muna zancen shekara nawa
shekara 11 kenan
da kafa wannan kungiya
shekara 11 yauwa da kafa wannan kungiya to da muka kafa kungiya muka je muna dan yin mutum mu sai nace to yanzu da muka kafa kungiya mu danga ajiya naira 10 muke ajiyewa
naira 10
ne a sannan naira 10 muke ajiyewa naira 10 ma wata sai ta zama nawa bata bayar ba amma dai iya na rubuce bata bayar ba kuma za ta baya to da muka hada kungiya muka je ne to ai sai mu je mu rijista domin kungiya
nuna miki cewa ana rijista
su malamar gonar mu ce Hajiya Sa'ada Sa'adu a birnin Kudu har gona gare mu ta kungiya sai muka ce to mu je mu sai ta ba mu shawara to ku je ku yi rijista da kungiyar ku da sunan kungiyar ku da sunan garin ku sai muka ce to da muka tashi shugabanni biyu ne a nan garin da kungiyar daya Cinda Dahiru Kangire Gabas ni Jummai Yakubu Abdullahi Kangire Yamma a register haka muka je muka ita da mutananta ni da mutane na amma a lokacin bamu gane sosai ba sai ni na shiga kungiyarta ita ma ta shigo kungiyarta gudunmuwar da muka hada kudi zamu register kudin mu da bai yi ba ni na sa kudi na ita ta sa kudin da muka ce to je mu muka register da ke dai na samu mutum bakwai mata suka ban 300 na je aka yi mu register naira 4000 na cika nace ni dai kungiya na idan za ta ci gaba alhamdulillah zan yi bakin kokari na in shiga
sai aka ci gona
ya aka yi aka sai gona eh to gona dai a yan wannan tsakan tsakin ne muka samu gonar ba a shekarun bayan bane yauwa a wannan tsaka tsakin shekara 2 da ga yanzu dai a shi muka samu gona gonar ma dai ba mai yawa bace amma yanzu nan gaba dai muna fatan cewa da alheri zamu samu gona wacce zamu ka noma ya bunƙasa sosai ko da ba na ma mun yi noman ya kai shata uku dai haka
me kuka noma
mun noma gyada
Lodace
kuke eh da ita tunda mu gyada ce zamu yi man kuli-kuli zamu je kasuwa idan muka noma sai mu matse kayan mu
sanin
riba biyu mu noma kuma mu zo mu mai kuma a je kasuwa a siyo mana gidan har yanzu
to sai zamu koma baya
to
bayan an kafa kitun dan samu kuka hada kuka je kuka yi rijista sai aka yi kaka
da muka je muka yi rijista ni kadai ma na tafi da nace ku zo mu je ai rijista sai suka ce gaskiya mu ba za mu samu dama zan mu san hana mu nace to sai na tafi ni daya naje na kai kudin rijista naira 4000 da kudin babun na dawo aka iyo rijista nazo nace to naje an yi rijista an yi komai an sa suna an yi komai to shikenan to yau sai ta fito nace a sai na koma sun ce henan da 14 sai sa TV rijista ta fito muka je muka karbo rijista nazo na tare yan kungiya nace to ga rijistar kudin da kuka ba amma daga ciki kun ban 1,100 ni kuma na cika 2,300 kuma ne kudin babar a jifuna to ya za a nace a ba komai ai mu je kungiyar ta bunkasa alhamdulillah to alhamdulillah muna nan kungiya ba da Allah ya kawo mana ci gaba sai Nasida Ali a lokacin da ya kwamishinan gona a lokacin Sulai Lamida da ya gwamnatin Jigawa to shine kwamishinan gona ai sai ya kawo mana wa'ansu injina da hannun ke yin aikin fa
ku daka
idan muka soya ta kamar misalin karfe 5 ai karfe 7 da ki tahi ki sa suya bayan kin soye idan kika tahi kika sa soya bayan kin soya wannan kwano 7 da zaki sai kin je har karfe 5 ta yamma biki gama ba kina aikin ta biki gama man ba ta zama nomu ba amma da ya kawo mana injin nan karfe 2 da rabi ai mun gama mun tashi kuma shi ba fada hannun ake amma sai ya
samu bambanci da
yawa sai ya samu bambanci da na turmi da na shi wannan injin da ya kawo mana shi dai haka da hannu zaki ka goga shi ko yaro kankani kika barwa kika zuba wa gidan ruwa ai sai gida ce mai sai muka samu sauki
ba shakka ma sauraro lokaci ya daga mana hannu dan haka zamu dasa aya anan ku kasance da mu mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin Hajiya Jummai Yakubu Abdullahi da Baraka Bashir da ta yi hirar da Mrs Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya sai kuma muhimman labarai da suka dauke hankalin jaridan Amurka a wannan mako.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridar Washington Post. Inda aka rubuta sakamakon zaben rabin zango na Amurka yayin da 'yan jam'iyyar Democrat suka lashe kujerar majalisar dokoki su kuma 'yan jam'iyyar Republican sun samu nasarar mamaye kujerar majalisar dattawan Amurka mata sun taka rawar gani a wannan zaben inda mata 117 a cikin 335 suka samu kujerar majalisar dokokin Amurka inda ya hada da mata biyu musulmai wacce ɗaya daga ciki mai suna Ilham Omar yar asalin Somalia ce ba Amurkiya kuma yar gudun hijira inda za ta zama ta farko da za ta wakilci jihar Minnesota bari mu je ga jaridar LA Times inda jami'ai suka umarci mazauna ƙauyukan arewacin jihar California da su kaura daga gidajensu saboda wutar daji da ke malalowa kusa da mazaunar su inda a yanzu haka ya haifar masa da iska mai matsanancin zafi bari mu kara leƙa jaridar Washington Post inda shugaban Amurka Donald Trump ya kori Attorney General na Amurka Jeff Sessions a cikin wani mataki da ake gani kamar shine na farko a shirin da shugaban ke yi na yin tankaɗe da rairayen manyan jigogin jami'an da ke da hannu a binciken da ake kan zaben shugaban ƙasar na shekarar 2016 a cikin wasiƙar barin aiki da ya aika wa shugaba Sessions ya ce ya sauka daga kujerar tashi kamar yadda shugaba Trump din ya umarce shi bayan haka ne kungiyoyi masu zaman kansu suka buƙaci a gudanar da zanga-zanga a baki ɗaya ƙasar Amurka a ranar Alhamis don nuna rashin amincewa da cire Attorney General Jeff Sessions da maye gurbinsa da wanda ya fito ƙarar yake sukar bincike da ake gudanarwa akan shishin ƙasar Rasha a cikin zaben shugaban ƙasa na Amurka na shekara ta 2016 zanga-zangar dai da aka fara shi ranar Alhamis an ce za a yi shi ne a daukacin jihohin Amurka 50 da wasu kasashe da ke yankin kudancin Amurka Puerto Rico da Virgin Island sannan kuma aka buƙaci mutane da su saka hannu a shafin yanar gizo don tabbatar da halartar zanga-zangar amma har yanzu ba a tabbatar da mutane nawa bane za su halarci wannan zanga-zanga shi dai Jeff Sessions ya bayyana da barin aikin shi ne a ranar Laraban nan biyo bayan buƙatar hakan daga wajen shugaba Donald Trump To yanzu a ƙarshe bari mu ƙara leƙa jaridar LA Times inda hukumomi a kudancin jihar California ta nan Amurka sun tabbatar da kisan mutane 12 da wani mutum yayi a lokacin da yayi harbe su a cikin wani gidan shakatawa a daren Laraba. Babban spentan ɗan sandan ƙaramar hukumar Ventura Jeff Dion ya gaya wa manema labarai cewa ɗaya daga cikin ƴan sandan farko da ya isa wannan gidan shakatawar na Borderline Bar and Grill ne ya fara rasa ransa bayan da ya shiga wurin. A cewar hukumar wannan ɗan sandan mai suna Sergeant Hon Hellos wanda ya kwashi shekaru 29 yana aikin ƴan sanda ya mutu ne bayan da aka kai shi asibiti. Akwai mutane da dama da suka jikkata amma spentan ɗan sanda ya ce ba zai iya sanin yawan su ba da yake da dama daga cikin su ne suka kai kansu asibiti. Sharhin jaridan Amurka ku saurara na wannan makon Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Ka gaishe ku sai kuma rayuwa da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum. Suna na Abubakar Liman daga Zamfara Kuren Madaru. Hakikanin gaskiya na yi shigo wannan gidan rediyo da Azanka ne domin bayyana ra'ayina akan siyasar jihar Zamfara. To gaskiya mu jihar Zamfara mun ga alamun ana son a yi mana bugu-bugu, ana son a kawo mana mutumin da ba shi al'umma ke so ba, ana son a kawo mana rudani kuma hakan yana son tabbatar mana cewa kamar APC ba ta da kyakkyawan shugabanci. Dai idan akwai shugabanci mai kyau ba za a ce abin da kwada na cikin gida ba abu ya zo ya zangi daji taurare kawai muka al'umma sun kidi ne kowa tunanin yake yadda abubuwan nan za su kayancewa. To gaskiya a matsayina na dan jam'iyyar APC na jihar Zamfara ina ba da shawara don Allah a tsaya a ga meye mafita al'amarin nan domin a samu al'umma mai ta. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Asalana adaku harewa da jega to alhamdulillah ala kulli hal. Hakika mun yi farin ciki ne kuma ji daɗi da muka samu labarin cewa kungiyar kwadago da gwamnatin Najeriya an samu fahimtar juna. Ina nufin cewa kungiyar kwadago ta dakatar da babban yajin aikin da za ta shiga. Domin kuwa alal hakika wallahi yajin aikin nan babu wanda zai ɗanɗana ko ƙarfafa talaka na ƙasar ƙasa. Talakawa marasa galihu a je a dawo duka mu ne za mu je mu sha wahala a ɓangaren asibiti, a ɓangaren kiwon lafiya, a ɓangaren samar da harkokin rayuwa, duk da cewa yanzu ma rayuwar ana yin ta ne sai hambala a cikin maleji. To muna fatan Allah ya ƙara kawo fahimtar juna da daidaito a tsakanin ɓangarorin biyu domin a gudu tare a tsira tare. Wannan Najeriya fa ƙasar mu ce gaba ɗaya ba mu da ƙasar da ta tsira. Don Allah mu hukunta, don Allah ya kamata a duba a ringa kare ana duban bakin ƙasar. Talakawan ƙasar suna cikin wani yanayi da Allah ka kawo mana sauƙin rayuwa.
Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Hukumar binciken manyan laifuka a nan Amurka ta FBI ta yi nazari a jiya Alhamis akan mota da gidan dan bindiganin da ya kashe mutane 12 a wata mashaya da ke birnin Thousand Oaks a California. FBI ta gano tsohon sojan ruwa David Long shi ya kashe kansa bayan ya harbe mutanen da suke cikin mashayar da ake kira Borderline Bar and Grill. Masu binciken sun ce suna neman wasu bayanai akan lafiyar hankalin Long kafin ya kai wannan harin na shekaran jiya Laraba. Amurka ta sanar da ƙarin takunkumi akan kamfanonin Russia da na Ukraine masu tarin yawa da ke da alaƙa da ayyukan Russia ɗin a makwabciyarta Ukraine. Gwamnatin Trump ta sanar da ƙarin takunkuman ne a jiya Alhamis kafin shugaban na Amurka Donald Trump ya tashi zuwa birnin Paris inda shi da shugaban Russia Vladimir Putin za su kai ziyara a ranar Lahadi domin halartar bikin cika shekaru 100 na yakin duniya na farko.
Gaga da na gomma da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma canza la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da Solomon Abo da ya haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.